même Dieu. Les saintes écritures nous enseignent le pardon. Pourquoi brûler et tout saccager? C'est pas la peine de mettre notre pays à péril. Nigérien, Nigérien, si tu veux la paix, soyons unis.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Assalamu alaikum mai saurare, ina muka maraba da sake saduwa da mu a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. To inda nake cikin kasuwar mu da Lawal ne dake tsakiyar birnin Bauchi. Wannan wuri akwai rukuni, sai dai wurin da nake yanzu rukuni ne na inda suke cewa kasuwan yan gwari. Gwarin nan ko ya hada hadda kayayyakin da suka kai na kayan miyan gida, kayan lemo, su ayaba, wato sai a takaice. Domin saboda wuri ne wanda yake samun wasu gyare-gyare, to shi yasa jama'a wanda yake yanzu sannu. Saboda haka akwai al'amura da yawa wanda yake za mu tattauna. A to kamar yanda kuka sani, shi dukkan wuri wanda yake aka ce taron jama'a ne akan samu shugaba da kuma sauran mukarrabansa. To shi kuma kansu yan kasuwan yan gwari suna da tsari wanda yake ake bi wajen gudanar da wannan harka na kasuwancin kayan gwari. To domin sanin yanda abubuwan suke tafiya, ina tare da shi shugaban kasuwan yan gwari. Zan so yi mun karin bayani akan yanda abubuwan suke gudana da kuma yanda suka tsara wuri, don saboda abubuwa ne kala-kala a nan cikin kasuwa din. To alagata malam, ko za ka gabata mun da kanka?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim wa amma. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Abdullahi Alhaji Salisu. Ana ce mun Abdullahi Gwari, ana ce mun mai gambaye. Kuma ni ne shugaba wanda al'umar kungiyar yan gwari suka taru suka zabe ni a shekara ta 2020.
To shugaba, ko za ka mun bayanin yanda kasafi da kuma kuke aiwatar da wannan harka? Domin saboda abubuwa ne kala-kala nake gani, shin ya kuka tsara wannan wuri na harka yake?
To za ka ga akwai albasa, akwai tattasai da attarugu, akwai tumatur, akwai kubewa, akwai cucumber, akwai green beans, akwai cabbage, akwai carrots, akwai alayyahu, akwai ayayu, akwai karkashi, akwai irin ganyen nan da ake na wannan in yawa suke abinci. To dukkan su muna da shi. Kuma in ka duba kowannen sa, ko mai sai da shi daban-daban ne. Kowa ga gefen da yake saiwa, mai wannan yana nasa, wannan ma yana nasa. Kuma alhamdulillah kungiyar yan gwari, wannan kungiya ta mu ta dade dan akalla ta kai kusan shekara 30, amma ana samun ci gaba fiye da kowanne lokaci. Akan ci gaba ne ba bai ake samu ba.
Sana'an nan ta gwari, me yasa ne ma aka sa mata gwari?
Alhamdulillah abin da yasa aka sa wannan kasuwa gwari, cancantar irin kasuwancin na gwarin ne yasa aka sa mata. Dalili shine an ce ma gwari danyen kaya. kaga duk abin da yake danyi ne wato in baka sayar ba a lokacin da ka kawo to hankalinka zai tashi saboda in baka sayar ba zai ribe in ya ribe kuma ka rasa in ka rasa kuma asara ta shiga to dalilin da aka sa masa gwari kenan sannan kuma bani man cewa gwarin kusan a Kaduna dai muka fara samun ita gwarin to tunda a Kaduna muka fara samun gwari kuma dama akwai ainihin gwarawa a Kaduna kuma su ne suka fara yin gwarin to tunda haka sai aka ce tunda kayan gwari ne ai kayan na gwarin ne
wato dalilin sa mata kuna
dalilin sa mata gwari yauwa kayan ai na gwari ne gwari ce ta kawo kayan kasuwa to kayan gwarin ne
ina fatanka da kuma koyin kira a dangane da samar muku da wasu abubuwa da mai yiwa zai inganta harkar kasuwancin ku
lalle yanzu ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi gwamnati mai adalci gwamnatin al'umma wanda al'umma suka zaba kuma mun tabbatar da wa al'umma aiki Allah ya saka masa da alkhairi shine sanata Bala Muhammad kauran Bauchi Abdulkadir kauran Bauchi muna masa fata na alkhairi kuma muna neman abubuwa yanzu misali muna so ko muna da sololi wanda sun lalace da to amma yanzu muna neman ita gwamnati ta taimake mu ta sa mana wannan sololi daga nan cikin yan gwari yan dankali yan doya da yan lemo saboda gurin ya danyi haske saboda harkar ta mu ta shafi dare sai mu kai karfe 1 karfe 2 muna wannan harka din saboda wani ma ba zai zo ba sai wajen karfe 1 ko karfe 2 kaga idan akwai hasken zamu samu saukin al'amura din namu na biyu muna bukatar ruwan sha wanda tunda ana danyi sololi din nan na gwamnati ya kamata a ce an mana ruwan sha ko guda biyu ma a sa mana daya a gefen yan lemo a sa daya gefen yan gwari kalaban shi in ma waɗannan guda biyun aka samu in Allah da za su rage mana radadin neman ruwa din saboda yanzu damuna ce amma da in kaga yadda ake wahala a wani bore wallahi saboda mutum 1000 a bohol din suke amfana da shi to kaga a ce mutum 1000 suna amfana ba ai ba zai lastin ba kwana biyu uku sai ya lalace sai mun gyara kwana biyu uku sai ya lalace sai mun gyara haka amma in muka samu wannan wanda za a sa overhead tank to insha Allah za mu dan samu sauki yes
misali yanzu ina rumfan wani mai sai da kayan saka yawa yanda yake ma halin yanzu yana kokarin sai da wannan kaya ne ma wannan mata wanda yake gashi nan suna ta kokarin yin ciniki tana ce sai mata 200 shine ce 300
sai me da bai to alhamdulillah ka san kasuwan namu dake yanzu gaskiya mun yi sa'a mai girma gwamna ya zo ya fara mana ayyukan alkhairi kuma alhamdulillah aiki na tafiya kuma muna godiya da irin wannan ayyukan alkhairi
kuma me da mene kake saidawa ne
to ina sayar da kayan dai a takaice fruit irin kama abin da ya shafi lemu ayaba kankana abarba sweet melon da kuma irin su apple da sauransu waɗannan shine dai a takaice fruit kenan
bari ga na ga wata tazo sayayya bari dan tambaye ta Hajiya gashi nan na ganki a kasuwan gwari ko kin zo sayan me da me ne
na zo sayan carrots da green pepper da cucumber da shike nan dai abinda na zo siya
to ya kan akwai arhako ko goza da
eh to ba laifi da dan sauki kasa yanzu aka ce maka lokacin ruwa kuma yakan dan tashi ne amma dan kan muka zo siya muna samun shi da ara amma yanzu kan gaskiya duk da kada mu gode wa Allah da sauki ba kamar yanda muke tunanin tsadan sa ba insha Allah
ya me gida na ga kai ne mai sai da wannan kayaki da matan ta so saya to ya harkan ya take gudana ne
gaskiya har ga Allah yanzu kan abubuwan ya dai godiya saboda kayan yanzu in aka ce ma an fara ruwan sama kayan yana dan yin karanci to shi yake kawo tsadan kayan ba kamar lokacin da ba lokacin damuna ya fi sauki amma yanzu lokacin damuna kayan gaskiya yana dan tsada saboda ruwan sama yakan kashe shi karancin da yake yi shi yake kawo tsadan kaya a yanzu haka
baga abubuwan da wannan bayar Allah ta zo saya kamar me da me kuma kake saidawa kai
eh ina saida su cabbage da lettuce su carrot da su green beans akwai green pepper
ina gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu sunana Abba Magaji mai cabbage
koda kan bayanin su kayayyaki ne anan kake saida
yawa mutane za su ji na kira kabeji amma ina sai da wannan vegetable daban-daban wanda ya shafi green pepper carrot peas green beans ginger wato danyen citta akwai na'ana'a akwai parsley leaf akwai celery leaf akwai radish akwai broccoli akwai cauliflower akwai beetroot akwai eggplant duka wannan vegetables ne ga maga wanda ya san su
halilau da ga wani mai sayar da kayayyakin su tumatir tattasai da albasa ko mallan za ka gabatar min da kanka
suna na baban gida mai kayan miya
kan baban gida ya harkan wannan gwari sana'a ta ko yake gudana
gaskiya alhamdulillah kamar yanda kaga muke gudanar da wannan harka gaskiya alhamdulillah sai dai mukan tan samu sai ku haka
kaman ne kenan
wani lokaci kamar idan damuna haka yayi mukan samu sai ku na tsadan kaya da saboda idan damuna yazo kayan yana yawan mutuwa a lambu kaya kan yi karanci a kasuwa to sai mu dinga samun sai ku haka wajen yanda muke sai da kaya
na ga ma wasu kaman busassu ne da mene
akwai busheshen tumatir akwai busheshen tattasai akwai busheshen ataru akwai busheshen shambo to su ma mukan sai da su ne a lokacin da danyen kaya ya fara janyewa to saboda su wani sa'in sun danfi danyen kayan sauki ne sai mu sai duk mutumin da bai da karfi sai ya sayi busheshe ya amfani da shi mutumin da ke da hali kuma dai ya sayi danye ya amfani da shi
to duka dai nan muka kawo ga karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa kai miki dole nine nako Abdulwahab Muhammad daga kasuwan gwari a Bauchi.
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi.
Yan uwana masu saurara ni ne naku Reverend Yakubu Blues Backwash pastor na Graceway International Community Church Maryland a wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na karfafawa cikin Zabura 31 daga aya 9 shi marubuci ya nuna mana cewa dukan wani wahalan da muke sha Ubangiji yana tsane da shi Ubangiji bai yashe mu ba Ubangiji bai mance da mu ba wahalan da muke fuskanta hawayen da muke zubarwa kukan da muke yi Ubangiji yana tsane da shi yana jin kukan mu kuma ya ji kukan mu kuma zai mana jin kai yana nuna cewa jin kansa tana hanya Ubangiji zai mana jin kai so ina son karfafa mu ne ɗan uwa maza da mata yara da manya tsofofi Ubangiji bai yashe mu ba ceton sa na hanya mu karfafa mu yi karfin zuciya mu dogara mu sa bege da cewa Ubangiji zai mana jin kai jin kansa yana nan ayar wace jin kansa yana kuma suwa
madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin. 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 Ya Allah. Ku gode kunu an ku ku jama'a ga wata sanarwa.
A A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Dan a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, ku biyo mu.
Masallatan Juma'a an kulle da wayauna ni ban taba gani ba. Sanar ka yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida.
Cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abinda wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. Amma hakan zai rage tunanin daukar cutar ta hanyar taba kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in mika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su dauka yayin da aka fito daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka kakabawa jihohi ko kasashe.
Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yanda su kamata, to ko da yake an ce haka, amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu. Saboda ka sharan da zamu ba mutane shi da ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su. Kaman yanda zamu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask mu tai amfani da shi. Ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane, irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada kai kusa da mutane. Wannan ba za ka iya kada ka rinka shiga cikin mutane da yawa, ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka. Domin wannan ciwon da yanda yawanci ba su ne kimiyya suka ce bayan ciwon na tare da mu, sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi. Amma an ba mu samu waɗannan ba, dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask ɗin nan, sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane, kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa. Don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa, amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko magani da zai warkar da shi ko kuma wani alluran rigakafi.
To makarantu fa, makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a ba su, domin su ma wurare ne na cinkoso.
Makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine, na farko makarantu ko yaro in ya zo zafi da sai za a dauki zafin jikinsa, body temperature kenan da turanci. Sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu, tsaftace hannu. Sannan a dauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida. Sannan kuma yawanci za a rage yawan yara aji, dole a rage yawan yara aji. Su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka daukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin. Sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu, to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske. Amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a go wanke hannu. Amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkoso da yawa, kamar wurin sallah maybe a raba kamar ai so biyu ko so uku, yanda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba. Taruwa wuri ɗaya da yawa shi ne mafi wahala hajiya.
To tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasara Nasarawa Funtuwa, ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna, wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar COVID-19.
To shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19, abinda sai aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019. To wannan cutar da dole da shekara na 2019 shi sai aka ce COVID-19.
To su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa?
To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba, domin in mutum ya kamu da cutar cikin sa kan yi waɗansu ƙwayoyin halitta da ke kare da sake kamu wannan cutar. Amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona, to tabbatar ba, amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba.
To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wani cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus?
To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu. Ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai, saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan.
Tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus?
To wannan ba mu tabbatar ba hajiya, amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai. So waɗannan suna iya warkewa kuma ba su da alaka wani ciwon sosai. Kuma a cikin waɗannan 20% waɗanda yake tsanani, to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya, suna da suka manyanta, waɗanda garkuwarsu ba ta da ƙarfi, wanda su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai, ko kuma a irin waɗanda aka canza masu kamar irin su ƙoda ko su hanta, to duk waɗanda dai garkuwar jikinsu ba shi da ƙarfi, to wannan ciwon na tsanani ƙwarai da gaske. Amma akwai wasu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya.
Shi ko ɗahir Manjos Gobir Sama Rosaria yana tambaya wai dan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fitar da zufa koda ko ana sanyi ne?
To mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba, dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa. Amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi, ya kamata ya je wani likita a duba shi, domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. Inda sanyi ne, to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa, domin zafi ne ya kamata yana cikin jikinsa. Saboda haka malami ya je ya duba, akwai wasu a yi halitta da jikin na adam da sun canza da yawa yakan sa mutum ya rinka zufa da sanyi. So ya je wani likita a dube shi.
To likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York, a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan ƙasan kamar irin su Dakota da sauransu, abin ƙaruwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan.
To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana. A kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lothers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Batun yaki da cin hanci da rashawa shine murhu na uku da shugaba Buhari ya kafa alƙiblar gwamnatinsa, wato bayan tsaro da ta da kuma da tattalin arzikin kasar.
I intend to keep my oath and serve as president to all Nigerians. I belong to everybody and I belong to nobody.
Kalaman nuna ba sani ba sabo kenan daga bakin shugaba Muhammadu Buhari jib kaɗan bayan rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2015. Comrade Nura Iroma Aji na ƙungiyar CISLAC ya ce gwamnatin Buhari ta ɓullo da tsarin asusun bai ɗaya, wato TSA, da ci gaba da ɗabbaka tsarin IPPS na albashin ma'aikatan ƙasar. Duka da nufin toshe kafofi da kudaden gwamnati ke zirarewa a baya.
Don kuma muka waiwaya, misali idan ka kalli akwai manya-manyan jami'an gwamnatin nan, ɗayan kuma jam'iyyar shi shugaba Muhammadu Buhari, wadda suna nan da manya-manyan kisa-kisansu a kotu, babu wani abu da aka yi kamar case ɗin Babacir David Lawan, tsohon sakataren gwamnatin tarayya. Ba abin da ba a so a yi wani abu a kai ba sai da ƙungiyoyi suka tashi, sannan aka zo aka ma sauke shi, aka dakatar da shi, aka sauke shi, wanda aka yi bincike a kansa da har yanzu ba fito da binciken ba, wanda hakan kwarai da gaske ya sa mafi akasarin al'umma sun da daga rakiyar duwani turanci da zance da wannan gwamnati za ta musu na ganin cewar da gaske suke yakin.
Kin bayan ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben kasar na shekara ta 2015 hankulan yan kasar da ma al'ummar duniya ya karkata kan yadda zai tinkari wannan matsala ta cin hanci da rashawa yayin da wasu manya da ba sa jituwa shugaba Muhammadu Buhari a can baya cikin su ya dururuwa amma a ranar da aka rantsar da shugaban ya ce ai babu zancen waiwayen baya.
A few people have privately voiced fears that on coming back to office I shall go after them. These fears are groundless. There will be no paying off old scores. The past is prologue.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya ce gwamnatin shugaba Buhari ta gaji dimbin shari'un rashawa da cin hanci da suke tafiyar hawainiya a gaban kotuna.
Ana ganin kuma cewa watakila a baya abin da ya kawo haka shine rashin mai da kai da gwamnati da aka gada suka yi. To saboda haka ɗaya daga cikin nasarar da gwamnatin ta samu shine an samu ganin kawo ƙarshen su kuma an ba da hukunci kuma a wasu lokutan hukuncin da aka bayar hukunci ne mai tsanani da zai iya wato nuna wa jama'a cewa ba sani ba sabo. To amma an duk da haka kuma akwai naƙasu da aka samu ana ta jiran a ga wato an ci gaba da yaki da cin hanci da rashawan an ci gaba da bincike da kuma samun sababbin cases din a kotuna wanda yake sai aka ga ba samu yawancin haka ba yawaitar hakan ba kuma shi kansa shugaban ɗaya daga cikin hukumomin da suke yaki da cin hanci da rashawa masu muhimmanci ya gaza samun sahalewa a majalisun ƙasa wannan ana kuma danganta shi da ganin cewa watakila wato azamar da ita gwamnatin ta zo da shi kamar yanzu ta ragu wasu da gurbin wannan azamar ya sa su kansu hukumomin kuma wannan karsashin da suke da shi shi ma kansu din ana ganin ya ragu.
To sai dai da Dr. Nasiru Adamu Aliyu malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano na cewa
idan kace in ba da maki na wannan yaki ta kafar shari'a zan yi ce maka wata kila a bawa Najeriya 30 cikin 100 din ma abin da san riga maka saboda ana kokarin a kwada kamar an kai mutane kotu ka sani ita shari'a ba ta yiwa sai da kwakwara da cikakken bincike duk yanda mutum yake gani yayi laifi masu bincike idan har ba su yi aikin da ya kamata ba ko ka ji shari'a shirme za ka yi to me zan ce haka na daidai bincike abu ne da ke buƙatar misali kwarewa yana buƙatar kuɗi yana buƙatar kuma gaskiya kanta da kuma jajircewa kuma da wato da kuma ba sani ba samu to kaga yana mini safa maka in ka dauki da ɗaya bayan ɗaya za ka kusan gaba ɗaya ba a yi amma ka binciki ma'aikatan kaji ba za su iya gaya manyan wasu ba ne amma mu lori muna aiki da su muna mu'amala da su a gefe za su gaya maka ka gani nan yau lokaci kaza ba a yi min kaza ba yau lokaci kaza ba a yi kaza ba jami'in tsaro mai damara an baka oda to an baka oda ba a baka kudin aiki ba ba a baka ba kwarewa ba ba a baka yanda za ka yi kaza watakila ba cikakke kariya ka to gidanka ba abinci sannan an cika tafi aiki ka je kamo mutum mai ɗaki bin da ya saci biliyan 5 tun daga nan an bar aiki ba wani mutum da yake wai yaki da rashawa a ƙasar nan da ICPC da EFCC da ƴan sanda ba wani wanda zan kaya maka cewa yanzu ka je babu labul ɗin cin hanci shi ma a gurinsa babu shi sai kuma manyan su zo sun ga barazana talabijin a jarida a rediyo sun yi kaza sun yi kaza.
Tun ba yanzu ba masana ke bayyana ƙalubalen da ke tattare da aikin yaƙi da rashawa a duniya wanda suka ce ba a iya kawar da shi baki ɗaya face a rage masa kaifi. Barista Muhi Magajiri Mungado shugaban hukumar yaƙi da rashawa da cin hanci ta jihar Kano ya yi tsokaci akan haka.
Shi cin hanci da rashawa wani faɗa kake da wasu elites waɗanda yawancin dokokin nan ma waɗanda kake faɗa da su suke kayan su to mafiya yawa za ka ji an ce mu ba ma binciken da ya kamata ba wai ni kaɗai a nan anti corruption ta jiha ba har yayyenmu na matakin gwamnatin tarayya waɗanda ake yin bincike a kansu za ka ga manya ne suna ganin sun fi ƙarfin doka za ka ga mutum ya ruga da gudu ya tafi kotu ya ce ni kada ma a bincike ni a hana hukuma ma ta bincike ni muna faɗa da mutanen da suke ganin cewar kamar wani ɓangare ma na ƙasar nasu ne su to wannan shine ƙalubalen aikin yaƙi da cin hanci.
Nazari da a yi tsakanin masu kula da lamura ya kasu biyu yayin da wasu ke ganin lokaci ya kure wa gwamnatin shugaba Buhari wasu kuwa na ra'ayin cewa gwamnatin na iya gudanar da sauye-sauyen da za su bata damar cimma nasarori da dama ta fuskar yaki da rashawa cikin shekaru ukun da suka rage mata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.